الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 رمضان هجرة تدبود در حدود 46 يدا چه در 25 اوک شکر تدبود 25 منا قرشان سورة الأحزاب سورة الزخرف كما زام چکا بدا آية 66 إن شاء الله قرشان سورة الزخرف ينا تأكد بيان بكاتون يوم وچا Allah madaukaki ya kawo bayani game da bukatun yan wuta a ƙarshen suratul Zukhruf. Allah ka tsare mu daga shiganta. Amin. Me Allah yace? Hal yanzuruna.
Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
Hal yanzuruna illa sa'ata wato ma yanzuruna ai babu abin da mutane suke jira face sa'ar ƙarshen duniya kawai ita ce kawai take gaban mu saboda kake gani dare yazo ya wuce yini yazo ya wuce ina muka dosa ƙarshen duniya shine da abin da Allah yake cewa ai babu abin da mutane suke jira face sa'ar ƙarshen duniya ita kuma sa'ar ƙarshen duniya tana da abin tsoro an ta'tiyahum baghtatan tana iya zuwa fata domin babu wanda ya san lokacin zuwanta in ba Allah ba tana iya faduwa a lokacin da baka tsammani sai Allah ya ce wa hum la yashkuruna alhali su mutane wato ba su san za ta auku ba kawai sai ta auku kuma yanda kaji Allah ya faɗa a nan haka ya faɗa a gurare da yawa a cikin Alƙur'ani ita sa'ar ƙarshe babu wanda ya san ranar zuwanta sai Allah kuma in ta tashi zuwa ba zata take haka Allah ya faɗa mana lokacin da baka tsammanin duniya za ta tashi a lokacin take tashi yasa Allah ya ce hum la yash'urun saboda haka mutane ba su ma sakankan cewa sai dai kawai me zai faru yanda mu na kullun nadami bayan duniya ta tashi sai nadama don babu abin da ya rage mu dan adam sai nadama Allah ka tsare mu daga cikin abin da ke nuna munin makoma a kiyama Allah ya kawo wannan bayani na gaba yace alakhillahu
alakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun lil muttaqin
wallahi idan akwai abinda musulmi zai tsare ya ma iya makansa tabbacin zai tsira a kiyama to babu kamar bayanin Allah da ya zo a wannan aya saboda shine babban hadari da yake gaban dan adam menene wanda za ka tsare wanda a dalilinsa ko da a gobe ne kiyama ta tsaya baka da fargaba, wallahi abu ɗaya ne kawai shi ne ka duba alaƙarka da mutane mai musabbabin shi, alaƙarka da mahaifinka, alaƙarka da ‘ya’yanka, alaƙarka da abokanka, wato hulɗa da ke tsakaninka da mutane, soyayya da ta haɗa ka da wasu, shin wannan soyayyar akwai Allah a ciki ko babu? Wannan shi ne kaɗai, babu ko shakka. Lima za ta hibbu fula, don me kake son wani, don me kake son wani? Don ka dubi amsa za ka iya ganewa, saboda mai gaskiya ne, saboda mai amana ne, saboda mai kulawa da ibada ne, duka ga wannan soyayyar babu shakka ta Allah ce ko? To ka duba tun yanzu, shi yasa Allah ya ce al'afillahu yawma izin, masoya juna su ne al'afillahu. A wannan ranar da duniya ta ƙari, ba'duhum li ba'din aduwwun, sashi maƙiyan sashi ne. Saboda haka misali, a yau ni da kai abokai ne na ƙud da ƙud, amma da lahira ta tsaya a gobe babu wanda na tsani ganinsa kamar kai, saboda haɗuwar mu ba ta Allah ba ce. Shi yasa Allah ya ce in ka ga masoya juna wato sun samu kwanciyar hankali bayan tsayuwar sa’a, to almuttaquna masu tsoron Allah, kaga Allah ya riga ya haɗa komai a wurin almuttaqin, masu kiyaye Allah. Saboda haka idan kana son aboki saboda abokin mai sallah ne, ai kaga yana kiyayewa. Kana son aboki saboda abokin yana ƙoƙarin azumi, yana kiyayewa. Kana son aboki saboda abokin yana son abin da ya shafi sunnar manzon Allah, kaga wannan yana kiyayewa. Yasa Allah ya ce illal muttaqin, sai masu kiyaye Allah. Saboda haka yasa kamar misali Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na goma shafin 607 ya ce man ahabba insanan, idan kana son mutum sai ka binciki zuciyarka me yasa kake son shi. Ya ce likaunihi yuti, sai ka ga kana son shi ne saboda yana yawan maka kyauta, yana yawan maka kyauta. To wannan kyauta ai babu laifi, idan mutum yana maka kyauta zuciyarka tana son shi. Sai Ibn Taymiya ya ce to ba wannan kyauta ake, ba wannan soyayyar ba ce. In ka ga zuciyarka tana son shi saboda yana ma kyauta, fa ma ahabba illa lafa, a kyautan kake so ba shi ba. Domin daga ranar da ya daina baka kyautan zaka koma kinsa. To kaga kenan zaka tambayi kanka me yasa nake son wani. Saboda haka yace innahu yuhibbu man yu'tihi lillah. Idan aka tambaye shi wani me yasa kake son wani, sai ce saboda yana min kyauta. Ya to kyautan kake so, ya saboda yana ban ne don Allah, ya kai ka sani. Inji Ibn Taymiya, ya kai ka sani. Fa hadha kadhibun wa muhalun wa zurun min alqawl, ba yanda za a yi ka bada shaidar ikhlasi ga wani. Mai bada shaidar ikhlasi shine Allah shi kadai. Saboda haka man ahabba insanan likaunihi yansuruhu, mutum ne yana son wani saboda yana taimakon shi, sai ya ce to wannan ba shi yake so ba. Inna ma ahabban nasra lan nasira, taimakon yake so ba mai taimakon ba. Idan kana son mutum saboda yana baka taimako, to taimakonsa ne kake so, ba shi din ba. Ya ce wa hadha kulluhu min tiba'i ma tahawa al-anfusu, fa innahu lam yuhibba fil haqiqa illa ma yasil ilayhi min jalbi manfa'a. Idan kana son mutum saboda yana baka amfani, ai asali saboda amfanin da yake sowa gare ka, shi yasa kake son wannan abin, shi yasa kake son wannan mutumin. Ko kuma daf'i madarra, saboda yana kawar da wata cuta gare ka, saboda kai sa kana son shi, kana son mutum saboda yana baka tsaro. Fa huwa inna ma ahabba tilka almanfa'a wa daf'al madarra, ai abin da yake baka shi kake so ba wai shi din ba. Sannan kuma kariyar da yake baka ita ce kake so ba shi ba. Sai cewa ala haza tajri ammatu mahabbatil khalqi ba'dihim ma'a ba'd, gaba ɗaya soyayyar da take tsakanin mutane in ka ɗauke ta a wannan ma'auni zaka gane, zaka gane. Saboda haka babu wanda ba zai gane cewa alaƙar sa da mutum akwai Allah ko babu. In ka zauna kai tunani kurum kai ka sani, kai da kanka zaka ce kai wani mutum ne mai yawan ashar duk in aka zauna yi ta kunduma ashar kaga haduwar ba ta kware bace ko kuma ai wani fasiki ne da an zauna sai yayi kaza yayi kaza to kaga haduwar ka santa to abinda Allah ya faɗa duk masoya juna idan aka ce ma sa'a ta tsaya makiya juna ne duk masoya juna suna zama makiya juna illan mutakina shi wadanda kiyaye Allah yake tsakanin su saboda haka yake cewa wa inna ma yanfa'uhum abinda yake amfanar dan adam a wannan lokaci fil akhirah me yake amfanar dan adam a lahira sai yace alhubbu lillahi wa lillahi wahdahu kaso mutun don Allah sannan kuma a samu a zuciyarka akwai ikhlasi wa amma man yarju an-naf'a wan-nasra min shakhsin thumma yaz'umu annahu yuhibbuhu lillah saboda mutum yana baka ko yana taimaka maka saboda ka sai kana jin kana son shi wannan ba soyayya bane don Allah fa hadha min tasa'isin nufus wa nifaqil aqwali asali ba yanda za a yi saboda wani yana baka taimako wannan baka taimakon ya zamanto son da kake mar so ne domin Allah ba zai yi ba saboda wannan ba da taimakon wai inna ma yanfa'ul abda me yake amfanarka الحب لله لما يحبه الله من خلقه كان son wannan mutumin saboda mutum ne mai kirki babu shakka yana taimakon bayin Allah kana iya bada misalai to babu shakka wannan soyayya kana yin ta ne domin Allah ba ma ba wai dan yana baka kai ba a'a yana taimakawa addini yana taimakawa bayin Allah kamar misali kana son annabawa yanzu kaga dukkan mu babu wanda ya taba ganin annabi guda ko da annabi Muhammad wani ma ko farkin sa bai taba yi ba amma kaga a kullum babu dan adam da muke tunawa kamar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ashe kaga kenan ba wanda muke so irin annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
muna son salihai irin su sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali waliyan Allah da muka yi ta jin labarin su a cikin alquran don muna son su irin su Zulkarnain Luqman irin su Uzairu yace me yasa muke son su ai kaga bamu taba ganin hotunan su ba bamu ma san yarukan su ba baka ma taba gani dogo ne mutum ko gajere ba amma kana son shi me yasa kake son shi sai ce saboda likauni hubbihim yuqarribu ila Allah saboda son su dole ne shi yake kai mutum kusa da Allah wa mahabbati kuma har mutum ya samu son Allah to wannan soyayya ita ce za ta amfane mu a kiyama saboda ka kana son mutum saboda kuna haduwa a wajen wa'azi wajen tafsiri kaga abin da ya hada ku addinin Allah a to wannan soyayya za ta amfane ka a kiyama kuma an samu hadisan manzon Allah waɗanda ba za su gaza kamar sahabbai mutum goma ba waɗanda suka ruwaito muna jin waɗannan hadisai ba mamaki ba mu gane mahallinsu ba wannan ayar ita ce mahallinsu akwai na daya hadisin Abu Umama al-Bahili manzo Allah ya ce man ahabba lillah azza wa jalla wanda yake so don Allah wa abghada lillah wanda yake kiyayya domin Allah wa a'ta lillah wanda yake daukan abu ya bayar domin Allah wa mana'a lillah kuma wanda yake hana dukiyarsa ya ki bayarwa saboda Allah sai manzo Allah ya ce faqad istakmala al-iman to wannan ya hada imani gaba dayansa kaga kenan ba wai ka yadda da Allah ka yadda da qur'ani ka yadda da mala'iku wannan ba shi ba koda ka hada arkanul iman imanin ka bai samu kamala ba sai an samu kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala in kana son mutum a samu kana son shi ne don Allah idan ranka bai son mutum a samu ranka bai son shi ne don Allah ba haka kawai saboda kabilar shi ba saboda mummuna ne saboda sana'ar shi haka kawai yaji ka ji ranka bai son shi ko wannan kiyayar ba ta da kyau me yasa baka son shi saboda mutumin nan baya bin Allah sai ka ji ranka bai son shi sannan zaka ba wa mutum kyauta ka bashi don Allah wani ya zo ka ce ba zan bayar ba saboda na san kwaya zaka sha ba zan bayar ba saboda giya zaka yi amfani da ita kaga ka hada ne don Allah to sai annabi ya ce ka hada kamalar imani wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisin 380 da kuma sahihul jami' sujjar hadisi na 5841. Na biyu sai hadisin Mu'azu bin Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda kaji hadisin Abu Umamah al-Bahili hadisin Mu'azu bin Anas haka Annabi ya faɗa man a'ta lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghaba lillah to sai aka samu ƙari a hadisin sa sai Annabi ya ce wa an kaha lillah aure ma bai bada shi ba sai don Allah ka bada aure domin Allah saboda ka zaka dauki yarka ka bada aure ba dan mutumin mai kudi bane ba dan mutumin yana da sarauta ba sai don me saboda mai addini ne kamar yanda manzon Allah ya faɗa abubuwa guda biyu ake dubawa da addinin sa da kyawun hali da ka duba kaga sun cika sai ka ce a bashi aure to manzon Allah sai ya ce fakatistakmala imanuhu kai ma imaninka ya kammala wannan riwaya tana sahihu Tirmidhi hadisi na 2521 to kaga a lahira zaka yi sha'awar ganin irin wannan surukin saboda dama Allah ne ya hada tsakaninku son Allah shi ya hada tsakaninku har ka iya bashi aure ko ya baka to sai mutum na uku Al-Bara'u bin Azib yace muna zaune da manzon Allah wallahi sai Annabi ya mana tambaya ayyu qural islam awsaqu daga igiyoyin da aka daura musulunci wace igiya ta fi ƙarfi ta ga yafi da cewar addinin ka yana da igiyoyi da suka daure shi in ba da waɗannan igiyoyin ba addinin sai ya warkace to da Annabi ya yi wannan tambaya Al-Bara'u bin Azib ya ce faƙalu sai sahabbai suka ce as-salatu ai idan akwai wata igiyar islam mafi ƙarfi to ba ta wuce sallah ba Allah sai manzo Allah ya ce hasana sallah tana da kyau wa ma huwa bihi kuma ba amsa ba kenan kaga manzo Allah yakan yi jarabawa ga sahabbansa shi yakan gwada ilimin su manzo Allah bai ce a'a kun fadi ba sai da ya ce hasana ka duba ilimi manzo Allah ya ce eh ba shakka sallah tana da kyau amma ba ita bace igiyar da ta daure islam mafi karfi kaza sai wani yace siyamu ramadan ya rasulullahi muna ganin azumi ne azumi watan ramadan sai manzo Allah yace hasad azumi yana da kyau wa ma huwa bihi ko ba amsa ba kenan kaza suka ce aljihad to jihadi fa kaza sai manzo Allah yace hasanun jihadi yana da kyau wa ma huwa bihi amma ba amsa ba wato sai da ta kai ga dai babu wanda ya canci wannan amsar a gaban manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
da manzon Allah ya gane ba za su iya ba sai ya ce inna awsaqa qural iman mafi karfin igiya da ta daura imanin mumini an tuhibba lillah wa tubghiba fillah ka so mutun don Allah kuma ka kishi domin Allah to wannan ita ce igiya mafi karfi wanda ta daura addinin Allah gaba ɗayan sa hadisin yana sahihul jami hadisin 2009 yana sahihul targhib hadisi na 330 mutun na hudu suwaid bin muqarrin yace muna zaune tare da manzon Allah kaga kenan annabi ya yi irin wannan jarabawar ba sau ɗaya ba manzon Allah sai yace atadruna ayyu qural imani awsaqu ko kun san igiyar mus imani daga cikin igiyoyin imani wanda yafi karfi kaga sai yake nuna maka da al-islam da al-iman suna interacting idan aka samu al-islam kadai ya dauki ma'anar al-iman idan an samu al-iman kadai ya dauki ma'anar al-islam domin a wadancan hadisan manzon Allah yace ayyu qural islam amma a wannan hadisin hadisin Suwaid ibn Muqarrin manzon Allah yace ayyu qural iman saboda ka wani lokaci sai a kira al-iman ana nufin al-islam wani lokacin a kira al-islam ana nufin al-iman fa kalu sahabbai suka ce as-salatu ya rasulullah ai igiyar imani mafi karfi ita ce sallah fa kala sai annabi ya ce inna as-salata la hasanatun lallai sallah tana da kyau wa ma hiya biha ko ba ita ce igiya mafi karfi na imani ba fa kalu suka ce al-jihadu ko dai jihadi ne fa kala sai manzo Allah ya ce inna al-jihada la hasanun wa ma huwa bihi فقال رسول الله وني يتي الحج تو ايكن حج فا kaga wannan kalmar ta zo a wancan riwayar ba sai manzo Allah yace hasanun aikin haji abu ne mai kyau wa laysa bihi kuma ba shi bane faqalu suka ce asiyam azumi fa manzo Allah yace asiyamu la hasanun wa laysa bihi azumi abu ne mai kyau amma dai ba shine amsar ba sai manzon Allah ya ba su amsa aw faqural iman an tuhibba lillah wa tubghiba lillah wa tubghiba lahu yanzu kaga a wancan riwaya yace wa tubghiba fillah wato duk yadda za a yi idan soyayya ce tsakaninka da duk wani dan adam ka samu wannan soyayya ta ginu akan son Allah da manzon Allah
sallallahu
babanka ne danka ne kaninka ne abokinka ne duk wanda zaka so shi a duniya ka gina wannan soyayyar akan addinin Allah saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tuhibba lillah ka so kai soyayya domin Allah kai iyayya domin Allah sai kaga annabi Ibrahim ya rabu ma da iyayensa ya rabu da uwa da uba saboda me saboda Allah to ya nuna maka ashe duk alakar da take tsakanin dan adam da dan adam dole sai an samu addini a tsakani in babu addini mutum sai yayi nadama to na biyar akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari shi ma ya bada labarin haka yanda waɗancan sahabbai suka bada labari annabi ya yi jarabawa ga sahabbai wanda a ƙarshe sai manzon Allah yake ba su amsa domin waɗannan hadisi sahabbai da suka bada labarin nan da Al-Bara'u bin Azib da Suwaid bin Muqarrin sannan ga Abu Zar al-Ghifari duk sun tabbatar a lokacin da annabi ya wannan tambayar babu wanda ya bada amsa a hadisin Abu Zar sai manzon Allah ya ce awsaqu ural iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah ka jibinci mutum saboda Allah kai iyayya da shi saboda Allah ka so mutum don Allah ka ji zuciyarka tana tsanar mutum saboda Allah waɗannan hadisan gaba ɗayan su sun inganta daga manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam hadisin Abu Zar yana sahihul jami' hadisi na 2539 akwai riwaya mata Abdullah bin Mas'ud kamar misali shi hadisin Abdullah bin Mas'ud ya dan zo da bambanci me bambancin saboda annabi ya mar tambaya ne shi kadai kaga waɗancan duka annabi yana tambaya ne a majalisi amma Abdullah bin Mas'ud ya ce dakhaltu ala annabi na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce ya ibn mas'ud ya kai dan mas'ud ayyu ural imani aw saqu wani igiya ne na imani wanda yafi karfi sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani kaga Abu Zar al-Ghifari bai cece cece ba da yace Allah da manzo suka fi sani kai tsaye kawai sai manzo Allah ya bashi amsa yace aw saqu ural islam kaga ya fara da iman sai ya bada amsa da al-islam aw saqu ural islam al-wilayatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah ka jibinci mutum saboda Allah ka so mutum domin Allah ka ki mutum domin Allah shi ma hadisin sa ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2728 akwai hadisi Abdullah ibn Umar wanda manzon Allah Abdullah ibn Umar yake cewa ahibba fillah wa abghid fillah ka so mutum don Allah ka ki mutum don Allah wa wali fillah wa adi fillah kai iyayya domin Allah kai soyayya ka domin Allah ka jibinci mutum don Allah ka kaurace mai don Allah sai ce fa innahu la tunal wilayatu llahi illa bizalika ba wanda ya isa ya zama waliyi wallahi sai ya cimma waɗannan ba wanda ya isa ya zama waliyin Allah ba a samun taimakon Allah sai an cimma waɗannan wala yajidu rajulun ta'amal iman Abdullah bin Umar yace kuma babu wani mutumin da zai samu dandanan imani wa in kafurat salatuhu wa siyamuhu komai yawan sallarsa komai yawan azuminsa hatta ya kuna kazalika sai ya zama haka to da ka duk yawan ibadarka idan baka dubi soyayyar da ke tsakaninka da mutane baka dubi matsayinta ba to kai da Allah kai da samun jibintar Allah abu ne wanda ba zai yi a duniya ba bare a lahira wa sarat mu'akhazatu nasi fi amri dunya shine Abdullah bin Umar yace ayin kalura su mutane abinda ke hada su kawai al'amarin duniya ne amma idan aka ce za ka kawo Allah wanda sai zaman to suna kaucewa yanda Abdullah bin Umar yayi mana nasiha haka nan Abdullah bin Abbas yayi mana nasiha sannan mutum da tare kenan na goma shine Ubadatu bin Samiti hadisin sa yake cewa dan alhadisul qudusi ne Allah da kansa yace haqqat mahabbati soyayya ta ta wajaba lil mutahabbina fi ga wadanda ke son juna saboda ni saboda kai in kana son wani saboda Allah to kar ma kai shakka Allah yana son ka wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiya sai Allah yace wadanda za su ziyarci juna saboda so na kuru Allah yace wadannan soyayya ta ta wajaba akan su sai Allah yace wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiya wadanda za su dauki dukiyar su su batar kawai domin Allah Allah yace to soyayya ta gare su ya zama dole sai yace wa haqqat mahabbati lil mutasaffina wa to soyayya ta ta wajaba ga mutanen da ke daidaita sahu a sallah saboda ai son Allah ya hada ku a masallaci son Allah ya hada ku a masallaci ka kawo kafanka wace ya kawo kafa aka hada almutawasilin to ai da kuka hada kafan nan sai Allah ya wajabta soyayyar sa a kawo nan kaga kenan duk abin da ya zama kusantar ka ga mutum idan Allah ne to babu shakka wannan kusanta za ta amfane ka a lahira wannan hadisin yana sahihul jami sagir hadisi na 4321 don haka yasa ibnu hajar a fathul bayari yana mujallal na farko shafi na 58 yake cewa min al imani aidan an yubghaba li afihi ma yubghaba li nafsihi min ash-sharr abinda baka so ma kanka ka ji baka so ma dan uwanka musulmi ya same shi wannan duk yana cikin karkashin wadancan hadisai da muka karanta don haka in ka dubi suratul mujadala aya ta 22 nan Allah ya karkare magana wanda koda babu waɗannan hadisai ma magana ta kare me Allah yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun mutanen da suke yadda akwai Allah akwai lahira yuwaduna man haddallaha wa rasulahu sannan ka samu suna son wanda ya saba ma Allah da manzon Allah ba za ka taba samu ba ashe kaga idan imani ya da su a zuciya mu'amala da fasiki ba zai ma yiwu ba duk mutumin da yaga yana hulɗa da fasikai yana al'amura na sabon Allah maganar imanin sa ma tun farko tukuna imanin bai da su ba ai abin da yasa annabi yace abin da ke daure imanin saboda idan aka daure imanin sai imanin naka ya tabbata to ba abin da zai daure maka imani kamar ka auna mu'amalarka da mutane ka daidaita shi akan son Allah da son manzon Allah
sallallahu alaihi wa alihi
sai Allah ya ce ba zai taba yuwa ba a wannan aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da ranar karshe sannan a samu yuwaduna man hadallaha wa rasulahu suna son wanda ya saba ma Allah da manzonsa Allah ya ce ba zai yi ba sai Allah ya ba mu ma misali walau kanu aba'ahu ko da iyayensu ne kaga magana ta kare so da kai sai aka ba mu misali da Annabi Ibrahim yayi da iyayen nasa su gane Allah sun yi aka hada kai da su ma dan a halaka shi Annabi Ibrahim yace inni muhajirin ila rabbi tunda iyayen na ba son Allah to bari mu koma ga Allah gaba daya ashe ba a barin Allah don iyaye sai dai a bar iyaye domin Allah shi yasa Allah ya ce walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu wannan ba hadisin manzon Allah bane aya ce ta alqur'ani to idan ka cimma wannan me Allah ya ce mana aya ta gaba
ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun
sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kaga wadanda suka kiyaye wadancan sharuɗa kenan Allah ka sa muna ciki Allah zai kira ya ku bayina la khawfun alaykum al-yawma a yau ba ku da wani tsoro wala antum tahzanun kuma ku ba masu yin bakin ciki ba ne malaka ka ji irin wannan albishi da Allah zai mu bayi sa filin hisabi Allah ka sa muna ciki Allah zai ce ya ku bayina babu tsoro gare ku a yau ko ba ku bakin ciki kaga abubuwa guda biyu dinnan domin idan ka rasa aljanna babu shakka mutum dai bakin ciki saboda ka duk abin da zai sa wai kai nadama babu shi kullum abu mai kyau zaka gani ba zaka taba ganin sharri ba suwaye waɗanda suke dacewa da wannan albishir
allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin
Allah ya ce allazina amanu bi ayatina sune waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kaga sharadi na farko kai imani to dan kai imani bai tsaya ba wa kanu muslimin ko sun kasance masu miƙa kawunansu suna miƙa kawunansu saboda kai dan annabi ya ce ayi sai su bada kai shine ake nufi da musulmi mai Allah yake ce musu
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun
Allah yana cewa udkhulul jannata ku je ku shiga gidan aljanna antum wa azwajukum da ku da matanku Allah Allah ka samu na ciki
amin
sai Allah ce tuhbaruna wato ana muku dawainiya wanda shine alhibba kalman al tuhbaruna min alhuburi wa huwa husnul hay'a wato za a muku goma na arziki da Hausa shine tahbir inda kalman ta zo a larabci kamar inda Muhammadu Lamini Shankiti yake faɗa cikin adwa'ul bayan da yake fassara ayi yace aqwalul ulama fi raji'a ila shay'in wahid me Allah yake nufi da yake cewa ku shiga aljanna da ku da matanku tuhbarun me ake nufi to kusan mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ni'ima ce mara iyaka wato ni'imar da kamar misali yanda muka bada misali da Hausa a ce wani ai da yazo an mar goma na arziki ai goma na arziki ba wai abubuwa guda goma aka kirga aka bashi ba wato ni'ima ce da ba ta da iyaka shine Bahaushe yake cewa goma na arziki to Balarabe kuma sai kawo kalmar al-hubru shi yasa sai Allah ya ce tuhbarun za ku shiga aljanna tukramuna bi a'zami anwa'il ikram za a daraja ku da mafi girman nau'in daraja wanda dan adam bai taba sani ba a rayuwarsa saboda kai sa ni'imar lahira ba a hada ta da duniya me Allah ya ce a gaba
yatafu alayhim bi sihafin min zahab wa aqwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-ayun wa antum fiha khalidun
Allah yace yutafu alaihim bi sihafin ana zagaya wajen yan aljanna bi sihafin jam'u sahfa da manyan daru domin asali sahfa shine al-qas'atu al-wasi'a dai da malaman tafsiri suka bayyana asali a zamanin annabi dan aka ce as-sahfa ana nufin daru daru ya fi kwano daru yana da fadi wanda za a sa abinci mai yawa a ciki amma idan an ce kwano zai zama abincin ba mamaki mutum ɗaya zai ishe shi amma su ana zagaya su ne da manyan kwanuka min zahabin waɗannan kwanukan na zinari wa akwabin ga kofuna wa fiha ma tashtahihi al-anfus sai Allah ya dunkula bayani cikin aljanna akwai duk abin da rayuka ke sha'awa magana ta gari don wani zai dauka kamar da aljanna mafarki ne sai Allah ya ce duk abin da ranka yake so akwai shi aljanna wa talazzul a'yun duk abin da ido ke jin dadin gani akwai shi aljanna to babban abu ma shine Allah yake ce ma yan aljanna wa antum fiha khalidun kuma ku masu dawwama ne a cikin gidan aljanna sai ya ce mi
wa tilka aljannatu allati antum
urisumuha
wa tilka aljannatu allati urisduha bima kuntum ta'malun
to Allah yake ga mai yan aljanna wa tilka aljannatu kun ga wannan aljannan allati urisumuha wanda aka bar muku gadonta saboda babu ranar fita bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka zama kuna aikatawa ne a duniya kaga kenan me yasa ka samu aljanna aikinka don haka ka daina wani tunanin aljanna ta mai rabo ne a'a ta mai aiki aljanna ta mai aiki ne suna shiga aljanna sai da Allah ya faɗa musu tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu don haka dole ne mu tashi mu kama aiki Allah ka samu iya. Sai Allah ya ce,
"Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun."
Lakum fiha fakihatun, kuna da ƴaƴan itatuwan marmari. Allah ya ce kasiratun, masu ɗimbin yawa. To na duniya ma bamu karkare su bari na aljanna. Sai Allah ya ce, "Minha ta'kuluna," za ku yi ta ci daga ciki. Ka gane cewa minha wanda ke gwada ba mamaki ba za ma ka isa ga wani ɗan icen aljanna ba, duk zaman ka a aljanna ɗin, duk zaman da za ka yi aljanna akwai ɗan icen da ba za ma ka isa gare shi ba. Domin Allah ya ce kasiratun minha ta'kulun, bai ce za ku ci gaba ɗaya ba, minha ka ga ni'ima ce ta ko'ina wanda Allah maɗaukaki ya sanya a gidan aljanna. Allah ka sa mu komar mu kenan. To bayan Allah ya faɗi wannan, sai kuma ɗaya gefen, me Allah ya ce?
Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun.
Innal mujrimina fi azabi jahannam, lallai masu laifi suna cikin azabar jahannam khalidun, kuma a nan suke dawwama. Abinda za mu lura da Allah ya tashi bayani a nan, bai ce kafirai ba, ya ce wane? Masu laifi. To karma al-khulud ta takaita ne ga wanda ya mutu yana shirka da Allah tabaraka wa ta'ala. Domin wannan kalma ta al-mujrim da ya zo a nan, Allah ya kawo ta a suratu Taha aya ta 74, inda Allah ya madaukake yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Kaga wancan kalma ko? Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Anan fa innal mujrimina, a can suratu Taha fa Allah ya ce fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Duk wanda ya tafi ga Allah yana da laifi, to jahannama zai samu. In ya shiga jahannama, babu mutuwa, babu rayuwa. Saboda haka abinda Allah yake cewa innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun, kaga da yace khalidun yana nufin la yamutuna fiha, ba za su mutu a cikin wutar ba, sannan kuma ta samu rayuwa mai nagarta ba. Me kuma Allah ya ce a gaba?
La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
Allah ya ce la yufattaru anhum, ba a sassauta musu. La hawla wala quwwata illa billah. La yufattaru ma'anansa la yukhaffafu anhum, babu sassauci ga waɗanda suka shiga wuta. Sai Allah ya ce hum fihi mublisun, kuma su ɗin ma a cikin jahannama din su dan sun yanke tsammani. Shine ma'anan mublisun, yani ayisun. Kamar misali a suratul Isra'i aya ta 97, Allah ya ce ma'awahum jahannama, sai ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira, duk sa'ilin da wutan ta tasan ma nutsuwa, rage zafi, Allah ya ce sai mu ƙara ruruta ta. Shi yasa wannan aya take fassara waccan, don wancan ayar tana nuna wutar sai ta lafa, sannan za a sake hurawa. Amma a wannan ayar ba, sai Allah ya ce la yufattaru anhu, babu ƙaƙƙautawa ga ɗan wuta ta wajen azaba. Saboda haka babu sassauci har abada. Allah ka tsare mu. Me Allah ya ce?
Wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
Sai Allah ya kauda zalunci ma kansa, ya ce wa ma zalamnahum, ba mu cuce su ba. Walakin kanu an humu zalimin, sun kasance su ne azzaluman. Allah bai zalunce su ba, saboda bai zama in mutum ya shiga wuta, dama ko dai ka zalunci Allah haƙƙinsa, ko ka zalunci bayan Allah haƙƙoƙinsu, ɗayan biyu ne. Saboda haka duk wanda ka ji an ce ya dawwama a wuta azzalumi ne, ko dai ya cuci dukiyar wani, ko ya zubda jinin wani, ko ya tozarta mutuncin wani, ko ya cuci Allah haƙƙinsa, shine yayi shirka da Allah subhanahu wata'ala. Kaga Allah ya nuna cewar ba zalunci ya musu ba, kowa ka ganshi a wuta aikinsa ya kai shi. To da a ce mutum zai wa kansa hisabi daga duniya, ba mamaki zai iya gane kurakurensa har ma ya gyara. Allah ka sa mu iya gyara. Me Allah ya ce?
Wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun.
Wa qalu, sai ɗan wuta suka ce ya maliku, ya kai maliku. Maliku shine jagoran masu tsaron wuta gaba ɗaya, mala'ika ne. wannan babu shakka kamar da Allah ya kira sunansa a cikin Al-Qur'ani ya kai maliku liyaqbi alaina rabbuka muna son mahaliccinka ya kashe mu uje yan wuta idan aka ce yaqbi alaina ya hukunta mu wato ya hukunta mutuwa gare mu kaga da za su mutu ai da sun samu sauki ko kala sai shi maliku ya ce innakum makisuna ai ku masu tabbata ne anan ba maganan mutuwa to wannan yana daga cikin bukatun yan wuta Allah ka saba mu bane kaga wannan bukata guda ce akwai wani malami da ake kiran sa Umar bin Abdul Aziz bin Umar wanda ya rubuta litafin da ya ban sha'awa as'ilatu ahli an-nar yawm al-qiyamah litafin kawai ya rubuta shi ne akan tambayoyin yan wuta sai ya cicciro dalilai sai ya rubuta litafin tambayoyin yan wuta a ranar tashin kiyama ta dalilai da aka samu daga Al-Qur'ani to idan ka dubi litafin da yake litafi ne ma kaga bayani ne mai tsawon gaske amma a takaice ba wannan ne bukatar yan wuta na farko ba wanda muka karanta anan bukatar yan wuta na farko suna gabatar da ita ne ga Allah ai kaga anan sun gabatar da bukatar ne ga maliku ko ya maliku to ba ita ce bukatar farko ba abinda ya faru shine yan wuta bukatar su ta fari suna gabatar da ita ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan gaskiya bayanin sa ya zo a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani na daya misali suratul mu'minun aya ta 107 rabbana akhrijna minha wannan ita ce bukatar farko ta yan wuta ya Allah ka fitar da mu daga wutan nan fa in udna in muka saki fa inna zalimuna to lokacin mun tabbata azzalumai wato Allah wato suna neman Allah ya maida su duniya a dawo da su duniya a fitar da su daga wuta a sake kawo su duniya idan a sake karban rayukansu idan suka sake komawa lahira sai aka samu sun koma kafirai to ba shakka su ma sun yi ta azzalumai kalabi amsar da Allah yake basu ihsa'u fiha lokacin da suka gabatar da wannan bukatar ta farko ga Allah sai Allah yake ihsa'u fiha ku kara nisantar wutan wato ba magana fitowa bane ku kara nutsewa a cikin wutan sai Allah yake wala tukallimuna kar ku sake magana da ni kar ku sake magana da ni Allah zai gaya musu innahu kana fariqun min ibadi yanzu kun manta lokacin da ake duniya a kowace bangaren bayina waɗanda musulmai ne ba dare ba rana addu'a suke yaquluna suna cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna Allah kai mana jin kai wa anta khairur rahimin kai ne mafi alkhairin masu jin kai kaga musulmai suna ta addu'a Allah ka gafarta mana Allah kai mana rahama saboda kai sa musulmi sai tashi a lahira Allah ya gafarta mishi ya mishi rahama kuna jin musulmai na addu'a fattakastumuhum sikhriya sai kuka dauke su abin raha abin isjilanci saboda ka kuna zolaya su ai kaman yanzu ne idan aka ce Ramadan ya tsaya an shiga kwanaki 10 na karshe mutane musulmai duk wani mai son ya samu tsira zaka ga ya zabura ko dai ibadar nafilfilu ko kuma tilawar alqur'ani ko zikirin Allah waɗannan kwanaki 10 amma shi kafiri gani yake aikin banza yanzu akwai musulmin ma da yake ganin wannan tahajjudin shi ma shirme ne duk wannan kokari da musulmi yake ya kusanci Allah ta ce a shirme ne sai Allah yake fattakastumuhum sukariya kuka dauke su abin ba'a abin izgili hatta an saukum zikiri har wannan yasa kuka manta da ni wa kuntum minhu tafhakuna har ma dariya kuke yinsu saboda kai an ga musulmi yana sallah ai kai mai dariya sai Allah yace inni da zaitu mu yau bi ma sabar hakurin da suka yi da ku to shi yasa yau na ba su aljanna annahum humul faizun su ne masu babban rako kaga amsar da Allah yake ba mu yan wuta kenan to ba ma nan kawai ba in ka dawo karshen suratul buruj ai Allah ya faɗi mai kamar haka innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yabhakun masu laifi a duniya suna dariyar masu imani amma a lahira fa Allah ya ce masu imani za su yi dariyar kafirai to in ka dawo suratul ibrahim aya ta 44 nan ma Allah ya bamu labarin wannan roƙon da ƴan wuta za su yi mata. Allah ya ce wa anzirin nasa, ya kai Muhammad kai gargadi ga mutane, yauma ya'tihimul azab, ranar da azaba za ta zo musu, fa yaqulu alladhina zalamu, a wannan ranan waɗanda suka yi zalunci za su dinga cewa rabbana akhirna, ya Allah ka jinkirta mana mana ila ajalin qaribin, na ɗan lokaci ko da kurkusa ne, wato suna cewa Allah ka taimaka ka maida mu duniya ko da na sakan ɗaya ne, domin idan ka san za ka zo duniya kai sakan ɗaya ana baka numfashi sai ka ce astaghfirullah, to wallahi in ka yi istighfari kafin ranka ya fita Allah zai gafarta maka. Shi yasa sun san gara basa na istighfari, ka amsa ka bamu jinkiri ila ajalin qaribin, lokaci mafi kankanta, idan ka bamu wannan nujib da'awata ka zamu amsa kiranka, wa nattabi'ir rusula kuma zamu bi manzanninka. Kaga abin da suke nema, kaga farkon bukatar su ga Allah ne. Anan kuma suratu Ibrahim sai Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, ina ce ku ne kuka ce ba abin da zai raba ku da bakar aqidarku, ba abin da zai raba ku da bakar aqidarku a duniya ba ku bane, wasakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum, kun zauna a mazaunin waɗanda sun cuci kawunansu, kun zauna a mazaunin azzalumai, wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim, ya bayyana gare ku yanda muka yi ma'azzalumai, wa barabna lakum al-amsala, mun buga muku misalai daban-daban. Kaga nan ma Allah ya bamu labarin magana da yake da ƴan wuta. Sannan kuma in ka dawo suratul Fatir aya ta 36 zuwa da 7, Allah ya ce wallazina kafaru, waɗanda suka kafurce, lahum naru jahannam, za su samu ta jahannam. Sai Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu, la yuqda, ba za a hukunta mutuwa gare su ba, bare su mutu ɗin. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba za a sassauta musu wani abu na azabar wuta ɗin ba. Sai Allah ya ce kazalika najzi kulla kafur, haka muke saka ma duk wani kafiri. Sai Allah ya bamu labarin ƴan wutan, yace wa hum yasqarikhuna fiha, a cikin wutan suna kururuwa. Kaga yanda ma suke kiran Allah ba a hankali bane, suna ɗaga murya, rabbana akhrijna, ya Allah ka fitar da mu, na'mal salihan, zamu yi aikin kwarai, gairar ladhi kunna na'mal sabanin wanda da muka yi a rayuwar mu. To nan kuma shi amsa ya ba su, sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum, ashe ba mu ba ku tsawon rai ba, ma ya tazakkaru fihi man tazakkara, wanda ya ishi mai tunani ya yi tunani. Mutumin da aka ba shekara 60 a duniya bai taɓa tunanin akwai mahaliccinsa ba, to wani uzuri zai ba mu Allah a lahira? Shekara 60 baka taɓa tunanin mahaliccinka yana da haƙƙi a kanka ba, baka taɓa tunanin akwai abin da ake so da kai kai a wannan rayuwar ba. Allah yake cewa ban ba ku tsawon rai, wanda ya ishi ne hankali ya yi tunani ba, wannan ma bai isa ba. Waja'akum an-naziru, mai gargadi ya zo gare ku, masu wa'azi sun faɗa. To kaga bukatarsu dai Allah bai amsa ba. Sai Allah ya ce fazuku, ku ci gaba da ɗanɗana azaba. Sai Allah ya ce fama lidh-dhalimina min nasir, az-zalimai fa ba su da wani mai taimako. In ka dawo suratul Sajda aya ta 12, Allah ya ce walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, da za ka ga masu laifi yanda suka sunkuyar da kawunansu gaban Allah, me suke ce ma Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu, ya Allah mun gani mun ji. Kaga kenan a yau dai mun ji mun gani, babu ko shakka, babu addini in ba Islam ba. Abinda muke so da kai farji'na, kamar da mu duniya, na'mal salihan, za mu yi aikin kwarai. Inna muqinuna, a yau muna da imani mai ƙarfi shine yaqini. Inna muqinun, sai Allah ya ce walau shina la'atayna kullu nafsin hudaha, da mun so ai ba za mu a samu kafiri ba a duniya, ba za a samu kafiri ba, da Allah zai ba mu kowane rai shiriya. Walakin haqqal qawlu minni, Allah ya ce to amma na riga na yi wani alƙawari, la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, sai na makara wutar jahannama da mutane sai da makare aljanna da mutane gaba daya. Sai Allah ya ce musu, fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum haza. Tunda kun yi watsi da haduwar da za ku yi da Allah na wannan ranar, inna nasinakum, mu ma mun yi watsi da ku. Kaji abinda Allah ya faɗa, aljaza'u min jinsi al-amal. Wanda ya watsi da Allah a duniya, sai Allah ya watsar da shi a kiyama. Wazuqu azabal khuldi, kuma ku dandana azaba ta dawwama. Kaga kenan, dan ma a nuna musu babu ranar fita. Sai Allah ya ce bima kuntum ta'maluna, saboda abinda kuka aikata. To ai in ka dubi waɗannan ayoyi kawai da muka karanta, kai ka san dai sun nace ga Allah, sun yi ta kiran Allah, ya Allah ya ba su amsar cewa babu yadda za a yi a amsa musu. To da suka yanke tsammani, shine Allah ya ba mu labari a suratul A'raf aya ta 53. In ka je suratul A'raf, Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu, waɗanda suka yi watsi da alqur'ani a duniya za ka ji suna cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, lallai manzannin mahaliccinmu sun zo da gaskiya. To dama sun kira Allah, Allah ya ce ba zai ma amsa saurare su ba. To sai su ringa tunanin, tunda musulmai sun samu masu cetonsu an fidda su daga wuta, yanzu kuma su fara tunanin to fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana, ko mu ma dai za mu samu masu ceton ne waɗanda za su cece mu, aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, ko kuma tayu nan gaba a mana alfarma a mai da mu duniya mu sake aiki ba irin wanda muka yi a da ba. Shine sai Allah ya cika magana da cewa qad khasiru anfusahum, sun yi hasara rayukansu, wa dalla anhum ma kanu yaftarun, abinda suke kirkiro wannan ya riga ya bace gare su, yanzu ba sa ganin shi. Kaga kenan ya nuna cewar abinda duk suka kirkiro na ƙarya a ranar tashin kiyama baya tasiri. Allah ka tsare mu. So kaga wannan buƙatar farko, abinda alqur'ani ya nuna mana buƙatar da ƴan wuta suke da ita na farko ga Allah. To sai buƙata ta biyu fa. Buƙata ta biyu, tunda Allah bai biya musu ba, wannan bayaninsa ya zo a suratu Ghafir, yana aya ta 49. Allah ya ce wa qala alladhina fin nari, waɗanda suke cikin wuta za su yi magana ga waye, li khazanati jahannama, za su yi magana ga masu adanar jahannama, don ita jahannama tana da masu hidima gare ta. Akwai mala'iku da Allah ya halitta su suke kulawa da ita, suke ɗawainiya da ita. Kaga kenan, idan aka ce khazana ana nufin quwamuha, ba mutum ba mala'ika ɗaya ba, mala'iku ne suke hidimar jahannama, kamar yadda alqur'ani ya tabbatar mana. Saboda haka za su ce ma masu hidiman jahannama, ud'u rabbakum, ku taimaka ku kira Allah mahaliccinku, yukhaffif anna yawman min al'azabi, ya sassauta mana rana ɗaya tak na azaba. Kaga kenan sun tabbata addu'a su ba za ta ci ba. Shi yasa suke cewa masu tsaron wutan, ku kira Allah da kuke mu aiki, ya sassauta mana rana ɗaya na azaba. In ka dubi tafsirin Ibn Jarir, Ibn Jarir ya ce ahlul jahannam yaquluna li khazanatiha istighasan bi istighasatan bihim min azimi ma hum fihi min albala'i. Saboda haka suna neman agaji da mala'ikun da suke tsaron wuta, suna tawassuli da waɗannan mala'iku su kira Allah, raja'a an yajidu min indihim farajan, suna tsammani ko za su iya samun ɗan sauƙi idan sun fita gefen ma'aikatan wutan jahannama. Ce ud'u rabbakum lana yukhaffif anna yawman wahidan, ku roƙa mana Allah ya sassauta mana azabar rana ɗaya kullu. Wato in aka ce rana ɗaya, ita jahannama ba ta da 24 hours, bare ka ce akwai dare akwai rana. Abinda suke nufi, a mana sauƙin azaba gwargwadon tsawon azaban da bai wuce na kwana ɗaya ba. Kaga kenan suna neman ma sassaucin mafi ƙanƙanta, ba sai a sassauta musu azaba na sati guda, na wata guda, na shekara guda, a'a, na kwana ɗaya kurum, saboda tsabar azaba jahannama. Allah ka raba mu da ita. Kalu sai mala'ikun za su ce awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, kaji masu aikin jahannama ba irin na duniya bane da zaka ba su cin hanci. a'a babu wannan roka mana ce sai su ce musu shin a duniya manzanninku sun zo muku za su ce sun zo da suka zo sun zo da mu'jiza inji mala'ikun eh sun zo da mu'jiza a to taurin kai kuka kibin su ce sai kalu ba za su ce kwarai ko sun zo da mu'jiza kalu sai mala'ikun su ce inna la nad'ulakum za mu yi muku addu'a ba mutanen banza mutanen wofi ku roka makawunanku ko za ku yi makawunanku ce sai ce fad'u ku roka makawunanku mu ba za mu yi muku addu'a ba haka mala'iku za su ce saboda me saboda idan annabi zai zo da mu'jiza kafiri ya ki shi to wani uzuri zai ba mu Allah a kiyama dama annabin ya taho tsurarsa ne kawai da baki ya ce ni annabi ne bare kuma annabawan nan duka sun zo da mu'jizozi saboda kai sa mala'ikun da ke tsaron jahannama ba su yarda ba suka yi su ce musu ku yi addu'an saboda ka shine sai Allah ya kawo ƙarshen wannan magana wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai ko ba ta zama face cikin bata eh Allah yana amsa addu'ar kafiri amma a duniya a lahira Allah bai amsa addu'ar kafiri kisa aka ce wa ma du'aul kafirina yawmal qiyama illa fi dalal akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud da yake cewa law anna ahla jahannama wa'idu yawman min abadin aw adadi ayyamid dunya kaga wannan abin da suka roka Abdullah bin Mas'ud ya ce da kuwa Allah zai musu alƙawari zai musu saukin rana daya da farin cikin da za su yi ya fi girma akan farin cikin da kafirai suka yi a zamansu na duniya da dai za a rage musu azabar rana daya kurum murnar da za su yi ta fi murnar da ɗan adam ya yi a rayuwarsa gaba daya inji Abdullah bin Mas'ud wannan yana cikin littafin Ibn Rajab da ya rubuta Takhwif minan nar wanda Ibn Rajab yake cewa isnadin hadisi Abdullah bin Mas'ud ya inganta to kaga bukatar farko da ƴan wuta suke gabatarwa ma Allah ne bukata ta biyu ma ma'aikatan jahannama ne sai bukata ta uku ita ce wannan ayar da muka karanta wa yace wa nadaw ya maliku kaga sun kira ma'aikatan wuta sun ba su amsa da basu ji dadi ba to sai a ce to ai akwai shugaban ma'aikatan wutan gaba daya shine sai su kira shi ya maliku tunda mun fahimci dai ko da rana guda ba za a sassauta mana ba liyaqbi alaina rabbuka lallai ne mahaliccinka ya hallaka mu ya kashe mu a hallaka mu gaba daya shi yafi mana kala sai maliku din yace musu innakum makisuna ko kuma su tabbata ne a cikin wuta ba maganar fita to kaga wannan ita ce bukata na uku an roki Allah ba samu sauki ba an roki ma'aikatan wuta babu sauki an roki shugaban ma'aikatan wuta ga amsar da ya bayar to sai su je bukatar su ta hudu shine roƙon yan aljanna Allah ya bada labarin sa suratul a'raf aya ta 50 tunda sun tabbata za su dawwama a wuta makisun Allah ya bamu labari ya ce wa nada ashabun nari ashabal janna sai ƴan wuta su kira ƴan aljanna kaga kenan akwai wata hanyar sadarwa a tsakaninsu babu wanda ya san yadda take sai mun tashi a kiyama amma dai akwai hanyar sadarwa ƴan wuta suna iya magana da ƴan aljanna suna iya magana da ƴan wuta ƴan aljanna suna iya ganin ƴan wuta amma ƴan wuta ba su iya ganin ƴan aljanna saboda ganin ƴan aljanna ni'ima ce amma magana da su akwai hanyar sadarwa ba mamaki can ma akwai telefon ko wani abu dai wanda Allah ya kawo cikin sauki to dai Allah ya ce ƴan wuta za su kira ƴan aljanna me za su ce musu an afidu alaina minal ma'i don Allah ku yafo mana ruwa mana aw mimma razaqakumullahu ko daga dai abin da Allah ya baku arziki ko da mangwaro ne ka tsinka ka dan jeho min kaga nan kuma bukatar su ta koma gurin wa gurin ƴan aljanna to zaka dauka ƴan aljanna suna da tausayi za su ba su wallahi ba za su bayar ba kuma ko ni ne ba zan san maka ruwan ba saboda kai ce qalu ga amsar ƴan aljanna kaga ba ni kadai bane inna allaha harramahuma alal kafirin Allah ya haramta da ruwa da abincin aljanna makafirai saboda duk ƴan aljanna za su ce Allah ya haramta makafirai kaga ba wanda zai ba su allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba wadanda suka rike addinin su abin shagali abin wasa me Allah yace wa garratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude su sai Allah yace fa yawma nansahum yaw zamu watsar da su kama nasu lika a yawmihim haza kamar yanda suka yi watsi da wancan haduwar wancan ranan wama kanu bi ayatina yajhadun da kuma gardama da suka yi ta yi game da ayoyinmu saboda kai sa annabi yake gargadin game da kiyama Allah ka samu ya daukan hatara a suratul sajda ayata 14 zuwa 15 Allah yake ce musu fadhuku bima nasitum lika yawmikum hadha inna nasinakum hudandana azabar wuta mun yi watsi da ku a wannan rana kamar yanda kuka yi watsi da mu a duniya saboda ka magana rahamar Allah ga wanda ya shiga wuta mai dawama a wuta wannan babu ita wazuku azabal khuldi kuma ku dandana azabar dawama kaga an ce dawama saboda ka babu rana fita bima kuntum ta'maluna nan kuma saboda abinda kuka aikata kaga abinda ka aikata yake kai ka aljanna abinda ka aikata yake kai ka wuta اللهم اجرنا من عذاب النار يا الله يجي اغبا
لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون
لقد جئناكم بالحق اي منزو مكو دا غسكيا ولكن اكثركم للحق كارهون سيدا مفي يوانكو ما سو كين غسكيا الله كسبا مو بني am abramu amran ko dai sun zartar da wani al'amari ne saboda akan ce kafirai suna haduwa su tattauna a kukulla makirci ga musulunci sai Allah ya ce inna mubrimu na mu ma masu zartar da al'amari idan kafirai yakiduna bihil haqqa wa ahlihi suna kokarin kulla makirci ga musulunci da musulmai kaga kenan bayan kiyayyar zuciya bata tsaya ba sai an yi ta mitin yanda za a gurgunta musulunci yanda za a cutar da musulmai sai Allah ya ce fa inna mubrimuna mu ma masu zartar da namu umarnin ne saboda haka kafiri yana kulla makirci Allah yana shirya mayar da makircin a ya koma kanshi wannan kaman albishi ne ga musulmai Allah zai mana kariya a tsawon rayuwarmu sai ya ce
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
أم يحسبون فوق سنة أماني الله أنا لا نسمع سرهم ونجواهم باما جن باما جن سر دسكي باما جن كان ورد سكي wallahi duk inda kake bai kuna tattaunawa da wani Allah yana ci ya sani sai Allah ya ce bala kware kuwa bayan mun sani ma wa rusuluna ladaihim yaktubuna akwai manzanninmu wadanda suke tare da su suna rubuta duk abin da aka tattauna saboda haka mala'iku na nan suna rubuta duk kullakullan da ake na makirci yanda za a cutar da addini ko musulmai sai Allah ya ce ma annabi Muhammad
qul ya qala lirrahmani waladu فأنا أول العابدين
wannan kamar wato magana ce ta ƙarshe ga mutanen Makka dan suke cewa Allah yana da da sai Allah ya ce kul ka gaya musu in kana lirrahmani waladun idan dai mai rahama yana da da ya tabbata yana da da bi burhanin sahihi a kawo hujja ingantacciya in gani cewar Allah yana da da to ka gaya musu fa ana awwalul abidi ni ne na farkon masu bautar shi ka gaya musu ni ne na farko kaga kenan manzon Allah ba mai kin gaskiya bane ashe abinda aya take karantar da mu shi musulmi yana bin hujja ne kuma babu ko shakka Allah ba shi da da amma da a ce za a kawo hujja ta nuna cewar Allah yana da da hujja ingantacciya to musulmi zai bi ta saboda dama shi annabi Muhammad mai bin gaskiya ne to amma wannan ayar idan baka fahimce ta ba dan ana cewa at-ta'liqu bi sharti shine alaƙanta magana da sharadi ala imkanil mashruti akan yiwuwar aukuwan abinda aka yi wa sharadi amma alhali ba zai aukun ba Allah yakan bada irin wannan bayani a cikin alqur'ani ya fadi magana alhali Allah ya san ba zai faru ba so amma sai ya fada saboda ya nuna maka gaskiyar manzon Allah
sallallahu alaihi
misalin sa shine inda Allah yake cewa wa in kunta fi shakkin fa mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika Muhammadu idan kana shakkan abinda muka baka ka tambayi wadanda aka ba su littafai kafin zuwanka ai kaga annabi taba yin shakkan ba la yumkin an yashukka manzon Allah ba zai taba yin shakka ba amma Allah ya kawo haka sannan kuma misali inda Allah yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da sama da ƙasa tana da wani abun bauta banda Allah to da sama da ƙasa sun lalace sai kaga babu abun bauta saboda haka an yi misali ne da wani sharadi wanda ba lalle bane aukuwansa saboda haka da Allah ya kawo bayanin nan sai nan take Allah yake subhana rabbis samawati
subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun
Allah yake tsarki ya tabbata ga wanda yake kulawa da sama samawati sammai subhana rabbis samawati tsarki ya tabbata ga mai kulawa da sammai wal ardi da mai kulawa da ƙasa rabbil arshi mai kulawa da al arshi amma yasifun Allah ya fi abinda kafirai ke siffantawa gare shi saboda haka Allah ba shi dada sai yace
fadharuhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu
Allah yace fadharuhum ka kyale su yakhudu sai ta kutsawa ga shagali wa yal'abu suna wasa dan kafiri ya dauka duniya wurin shagalta ne kawai a je a bude ido a gwan ayi walwala Allah yace to basu sai ta wannan hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu har dai su gamu da wannan yinin da ake musu alƙawarin zuwan sa shine kiyama Allah ka sauke mana tashi a wannan rana sai Allah yace
wa huwa alladhi bis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwa al hakim wal alim
wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun Allah shine fa abin bauta a sama wa fil ardi ilahun kuma abin bauta a ƙasa karka dauka wai anan ne kawai muke ibada kamar da manzon Allah ya nuna ai babu inda ma ake bautar Allah kamar sararin samaniya to a saman Allah dai ake bauta a ƙasan ma babu wanda ya cancanta bautar mafaci Allah wa huwa al-hakimul alim Allah shine mai hikima Allah masani ne yace wa tabarakallazi lahu
mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wa lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma wa indahu ilmu sa'a wa ilayhi turja'u
wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi Allah yace albarka ta tabbata ga wanda mulkin sammai da ƙasa ke hannunsa saboda ka duk abin da kake yi kana neman alkhairi sai dai ka koma gurin Allah shine ma'anan tabarakallazi lahu albarka tana gare shi shi ya mallaki duk abin da ke sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa to wa indahu ilmu sa'ati kuma ilmin yaushe karshen duniya yake yana gurin Allah shi kadai wa ilaihi tuja'una kuma ga Allah ake ta maida Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wala
yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun
ai kaga da zun cikin bayanin mu yan wuta suke cewa shin ko za mu samu wasu masu ceto da za su cece mu shine sai Allah ya bada amsa nan wala yamliku alladhina yad'una min duni duk waɗanda suka bauta ma wani Allah ba sa samun ash-shafa'a ba sa samun ceto a kiyama saboda ka duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah wallahi kare tsamanin akwai wanda zai ceto gare shi waye wanda ke samun ceto illa man shahida bil haqqi wanda ya furta kalmar shahada da gaske shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba wannan kawai ba wahum ya'lamuna kuma sun san ma'anar shi kaga bayan kai kalmar shahada ka san ma'anarta to babu shakka dullahin da kai in dai ka mutu da kalmar shahada ana fatan zaka samu ceto a kiyama sai Allah ya ce
wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun
wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqahum wa yahlice su la yaqulunna Allahu za su ce Allah larabawa saboda larabawa sun yarda akwai Allah kuma sun gaskanta shi babu shakka shine sai Allah yake fa anna yufakun to ta yaya ake raba ku da Allah ko daga kun san Allah ya kuka yadda har shedan ya raba ku da Allah waqilahu ya rabbi
waqilahu ya rabbi inna haula qaumun la yu'minun
shine Allah ya kawo kukan Annabi Muhammad a ƙarshen suratul Zukhruf dan suratul Zukhruf sura ce da Allah ya saukar da ita a Makka kuma take warware matsaloli na mutanen Makka duk wata shubha da suke da ita zaka samu manyan damuwar su Allah ya warware a cikin wannan sura to sai duk da irin bayanin da manzon Allah ya yi mutanen Makka sai Annabi ya kai ƙara ga Allah da aka ce qilihi ko qilahu asali da larabci da aka ce alqawlu wal qilu wal qalu wadannan kalmomi guda uku bi ma'ana wahid saboda ka misali ka ce wa qilihi wa qawluhu duk ma'anar su daya ne wato qawlu muhammadin ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun amma saboda balagan alqur'ani sai Allah ya ce wa qilihi amma da shi da alqawlu da alqilu da alqalu duk ma'ana guda ne wato annabi ya kai ƙara wurin Allah duk irin bayanin da surorin nan suka zo da shi na warware mushkiloli na tauhidi manzon Allah ya ce inna haula'i kaga waɗannan mutanen makkan qaumun la yu'minun mutane waɗanda ba su imani sun ki imani me Allah ya ce mar
fasfah anhum wa qul salam fasawfa ta'lamun
to sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasfah anhum ka kauda kai gare su Allah ya ce ma kaga annabi yana kai kukansa duk da irin wa'azin da aka kawo a wannan sura amma kuma ga mutanen nan kafircewa suke sai Allah ya ce fasfah anhum asali da larabci as-safhu shine al-i'rab anil musnibi wato ka kauda kai ga mutumin da ya maka laifi sai ya ce wa qul salam kuma ka faɗi kalma ta sulhu shine qul salam ba wai ka riƙa yi musu sallama ba wa qul salam bi ma'ana salimtum minna fala nujibukum bi su'in ba za mu cutar da ku ba duk da dai ku yarda da abin da muka zo da shi ba sai Allah ya ce kabisu a hankali me yasa Allah ya ce ya kauda kai gare su sai Allah yake fasofa ya launa da a hankali za su san Allah kuma gaskiya ne yanzu zaka je Makka ne kaga kafiri kaga babu ko zaka je Madina kaga kafiri bare kuma a ce maka jinin manzon Allah abu ne wanda ba zai yi ba to Allah ya san gaba shi yasa ya ce ma Annabi Muhammad fasfah anhum ka kauda kai gare su wa qul salam ka kadi ka fadin magana ta zaman lafiya ba magana da zaka sa ayi fada ba sai Allah ya masa albishiri ce fa saufa ya'lamun da sannu za su samu ilimi bayan jahilcin da suke da shi a da in ka dubi wannan sura zaka ga sai da Allah ya maimaita kalmar ar-rahman an ce ya kai kamar guri bakwai saboda a nuna ma balarabi rahmaniyar Allah ta aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da har kusan karshen suran nan haka Allah madaukake ya dinga kawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan aminin ka dace da fada daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب